I was learning, and I, the person who was. The Voice of America, direct from
Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 3 ga watan Agusta. Kamar yadda aka ji a shirinmu na yamma, yan Niger na ci gaba da shagulgulan zagayowar ranar samun yancin kai da na kasar su. A wannan shirin ma za mu sake kadawa Niger wajen wannan biki na samun yancin kai.
Ko da an ka samu yancin kai daga nesa muka hudu. Kasashen ga ba mu da gwamnati ta kanmu, ba mu da ma'aikata ta kanmu. Turawa ne suna milkin mallaka. Yau yan kadi ba ma'aikata duka yan Niger ne. Abu ne mai muhimmanci.
Lallai kam, za kuma a ji cewa shugaban Ghana ya yi kira ga kasashen Turai da su biya diyyar kwasar bayi da suka yi daga Afirka, sai dai wasu na ganin cewa.
Cewa wai yanzu a biya wani kudi saboda kafin kakana ya kasance bawa ne aka kai shi Amurka ko aka kai shi kasan Britain da sauransu, za ya yi wuya.
Kamar kowane daren Laraba, yau ma Hassan Umar Tambuwal na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan sana'ar dankali da agushi. Akwai mu kuma tafa da labaran wasanni, to amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi a yau Laraba ta ce tawagarta ta 'yan majalisa ta ziyarci Taiwan ne a tabakinta domin bayyanawa karara cewa ba za mu yi watsi da Taiwan ba. Ta kara da cewa yanzu fiye da kowane lokaci haɗin gwiwar Amurka da Taiwan yana da muhimmanci, kuma wannan shine sakon da muke kawowa a nan a yau, in ji Pelosi. Ta yi tsokaci kan wani sabon kudirin doka na Amurka da aka amince da shi da nufin bunƙasa samar da na'urorin sarrafa wasu na'urorin da ake yi a cikin gida da kuma taimakawa kamfanonin Amurka ta yadda za su yi gogayya da na ƙasar Sin. Pelosi ta faɗa wa Majalisar Dokokin Taiwan cewa kudirin yana da babbar dama ga haɗin gwiwar tattalin arzikin Amurka da Taiwan. Kasar Sin ta nuna adawa sosai ga ziyarar Pelosi, tana mai gargaɗin cewa ba za ta amince da abin da take ganin tamkar saba ma ikonta ne kan wannan tsibiri mai cin gashin kansa. Jim kaɗan bayan da Pelosi ta isa da yammacin jiya Talata, kasar Sin ta gayyaci jakadan Amurka tare da sanar da atisayen harbe-harbe a kusa da yankin Taiwan da suka hada da harbin harsasai masu dogon zango a mashigin Taiwan, wanda ya raba tsibirin da babban yankin kasar Sin da kuma mashigin muhimmin hanyoyin jigilar kayayyaki. Masu kada ƙuri'a a jihohi da dama na Amurka sun kada ƙuri'a a jiya Talata a zaɓukan fidda gwanin da za a yi gabanin babban zaben watan Nuwamba da zai yanke hukunci kan ikon Majalisar Dokokin Amurka. A jihar Arizona, Karen Taylor Robson da Carrie Lake sun kusan kankankan a cikin 'yan takarar gwamna na jam'iyyar Republican da kashi 3-4 na ƙuri'un da aka kirga da safiyar Laraba. Lake yana samun goyon bayan tsohon shugaban Amurka Donald Trump, wanda ake sa ido sosai da goyon bayansa gabanin zaben watan Nuwamba, wanda ya yi nasara zai kara da sakatariyar harkokin wajen jihar Arizona Katie Hobbs, 'yar Democrat a babban zaben. Kujerar Majalisar Dattawan Amurka kuma za ta kasance a zaben watan Nuwamba a Arizona, inda ɗan takara mai ci Mark Kelly ke fuskantar sake zaɓe. Blake Masters mai samun goyon bayan Trump ya doke tsohon sojan ƙasar Jim Lemon. Kasar Sin ta aike da wani jirgin ruwa na soja zuwa birnin Hambantota mai tashar jiragen ruwa na kasar Sri Lanka a daidai lokacin da ake samun saurin sauye-sauyen yanayin siyasa a tsibirin. Matakin da ya sanya ayar tambaya kan ko kasar Sin na kokarin kafa rundunar soji mai karfi a gabar tekun India na Sri Lanka ne. Rundunar yantar da jama'ar kasar Sin ta bayyana jirgin mai suna Yuan Wang 5 a matsayin wani jirgin bincike da nufin gudanar da bincike a tekun India. Sai dai manazarta na tambayar ko jirgin da zai isa hamban Toto a ranar 11 ga watan Agusta, kuma ya cika da na'urorin lantarki na zamani don sararin samaniya da tauraron dan adam, yana nufin yin wata dabara ce. Dayan Jayatileka, wani tsohon jami'in diflomasiyar Sri Lanka, ya shaidawa muryar Amurka cewa manufar kasar Sin ita ce ta mayar da tashar jiragen ruwa na hambantota zuwa amfani guda biyu, kasuwanci da kuma soja. To, ana sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jinkirta kada kuri'a da 'yan jam'iyyar Conservative ta Birtaniya suka yi shirin yi a zaben Prime Minister na gaba, bayan da wata hukumar leken asiri ta Birtaniya ta yi gargadin cewa masu satar bayanan internet na iya sauya kuri'un mutane, in ji jaridar Telegraph a jiya Talata. Rahoton ya kara da cewa babu wata takamammiyar barazana daga wata ƙasa mai adawa, kuma shawarar ta kasance ga magari kuma game da tsarin kada kuri'a da kuma rauninta. Sakamakon damuwar, an tilasta wa jam'iyyar Conservative ta yi watsi da shirin baiwa mambobin damar sauya kuri'unsu ga shugaba na gaba a fafatawar, a cewar jaridar Telegraph. Rahoton ya kara da cewa har yanzu ba a bayar da katin kada kuri'a ga mambobin jam'iyyar kusan 160 ba, da a yanzu aka yi musu gargadin cewa za su iya zuwa nan da ranar 11 ga watan Agusta ba. A baya dai an fara fitar da kuri'un ne daga ranar Litinin, in ji jaridar ta Telegraph.
Hanifa Kabir Isa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda shugaba Mohamed Bazoum ya jagoranci hidimar shagulgulan zagayowar ranar samun yancin kan Niger. Suleiman Mumuni Barma gare ka.
Cikin yanayin annashuwa da farin ciki aka gudanar da shagulgulan ranar samun yancin kai ta 3 ga watan Agusta a karkashin jagorancin shugaba Mohamed Bazoum a Talaberi, jihar da ke karbar bakuncin wannan biki a bana, inda dubban mutanen da suka fito daga sassa daban-daban na wannan kasa suka hallara don karrama wannan rana, wacce Malam Tahir Garka kamar sauran 'yan Niger ke daukar ta da muhimmanci.
Ko da an ka samu yancin kai daga nesa muka hudu, kasashen ga ba mu da gwamnati ta kamu, ba mu da ma'aikata ta kamu. Turawa ne suna milkin mallaka, yau in kaji ba ma'aikata duka 'yan Niger ne, ba turawa ne ga zakwa ce ai haka ai haka. Gwamnati ta mu ce mu ne ga tsara komi da komi abun nan, abu ne mai muhimmanci independence game kasa.
Ta wani bangare, ranar samun yancin kai wani lokaci ne na sake jan damarar kare muhalli, saboda haka a bana hukumomi suka bullo da shirin yashe tafakuna da illahirin kogin da Allah ya albarkaci wannan kasa. Kuma kamar yadda yake al'ada, idan ranar ta zagayo akan gudanar da ayyukan da shan itace. A wannan karan, shugaban kasa ya dasa nasa iccen a barikin jandarmomi da ke Talaberi, da nufin ba da odar gudanar da irin wannan aiki a ko'ina a fadin kasa, wanda zai shafi miliyoyin itace. Tanal Mai Zama Abdullahi babban jami'i ne a ma'aikatar gandun daji ta kasa.
Insha Allah, wanga wurin da aka dauka mun tabbatar da ke a badewar haka, in ka komo zaka zo ka iske itacen nan da aka sa 100% can nan ya kama. To kuma ice amfani shi da yawa ne, akwai maganin gargajiya, akwai abinci, akwai kariya da hamada, akwai kuma kariya da wani sauyin yanayi. Yau kura gani an ba lewa da sauransu duka da muke nan muna fuskanta, duk ba wani abu ne barishin itace ne.
Shugaban ya kuma karrama wasu mutanen da suka bada kyaukyawan misali akan aiki da waɗanda suka taka rawa wajen kare muhalli, cikinsu har da marigayi Alhaji Ibrahim Dan Ankara, wanda ya dasa itace kimanin 5,000 a mashigar garin Tasawa a shekarun 1970. Wani jikansa ne ya karɓi wannan lamba.
Sunana Ibrahim Muhammad Kabiru. To, da sunan famun mu gaba ɗaya, muna miƙa godiyarmu bisa ga wannan karamawa da aka yi mana dalilin abin da ya aikata itatuwan da ya shibka jitsin su duk dan adam wanda ya zo ya amfani abu ana rubuta mai lada dalilin haka nake kira ga al'umma da mu asasa ayyuka na alkhairi wanda ake kira da suna sadakatu jariya wanda za ta amfane mu daga amfani al'umma
haka kuma gwamnan Zamfara Bello Matawalle da na jigawa Muhammad Badaru da ƴan kasuwar da suka hada da Alhaji Abdul Samad Isyaku Rabi'u da Aliko Dangote da ambassador Lawan Kazaure na fadar shugaba Buhari kowanne daga cikin su ya karbi mafi darajar lambar yabo a Niger saboda abinda shugaban kasa ya kira babbar gudunmuwar da suka bayar wajen karfafa hulɗa a tsakanin Nigeria da Niger. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To gaida Suleiman, yanzu kuma bari mu ketara Ghana inda shugaba Nana Akufo-Addo ya yi kira ga kasashen yammacin duniya da su biya Afirka da ƴan Afirka a diyar kwasar bayi da suka yi daga nahiyar a zamanin da. Daga Accra ga Idris Abdullahi da cikakken rahoton.
Shugaba Akufo-Addo ya faɗi hakan ne a wajen bude taron kwanaki hudu na diyya da warakar babbancin launin fata. Da haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar Afirka EU suka ɗauki nauyin gudanarwa a Accra babban birnin Ghana. Shugaban ya ce diyan diyya ga 'yan Afirka sama da miliyan 20 waɗanda aka tauye 'yancinsu tare da sayar da su a matsayin bayi a lokacin cinikin bayi na yankin tekun Atlanta ya jima bai zo ba. Ya ce hatta mutane a ƙasashe irin su Burtaniya da Amurka da suka mallaki bayi sun karɓi diyya amma waɗanda aka bautar da su ba su samu komai ba. Lokaci ya yi da za a ƙara zafafa tattaunawa game da diyya ga 'yan Afirka da cinikin bayi ya shafa.
The effects of the slave trade have been devastating to the continent and to the African diaspora.
Sakamakon cinikin bayi ya yi illa ga nahiyar da kuma 'yan asalin Afirka baki daya kuma duk tsawon lokacin bautar yana nufin cewa cigaban Afirka ta fuskar tattalin arziki al'adu da tunani duka an tauye su ba za a iya kididdige illoli da masifar jigilar bayi zuwa kasashen yamma suka jawo ba. Afirka da mutanenta sun yi asara kwarai a lokacin kuma har yanzu ana jin tasirin asarar domin haka nahiyar Afirka ta cancanci a nemi gafararta da biyan diyya gare ta. A nasu bangaren kungiyar tarayyar Afirka ta yi alkawarin ba da goyon bayanta ga samar da taswirar neman biyan diyya ga 'yan Afirka. Ambasada Salah Hamad, shugaban sashen kare 'yancin bil'adama na kungiyar tarayyar Afirka ya ce.
And that foundation that we are here to recommend today as African Union on the establishment of a platform.
Kuma wannan gidauniyar da muke ba da shawara ita ce kafa wannan dandali da za ta wakilci Afirka a hukumance wajen neman diyya kan laifukan da suka faru a baya. Masanin tarihi kuma mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum Isa mai rago Jibril Abbas ya amince da wannan kira da shugaba Akufo-Addo ya yi duk da cewa ya yi kira a makare.
Ina ganin wannan kira ya dace ko da yake ya zo a makare. Lura da irin matsala da kuma koma baya da wannan ciniki na bayi ya janyo wa nahiyar Afirka domin masu wannan tunciniki sun yi kokari sun kwashi mazaje masu jin karfi a jika wayanda idan da wannan cinikin bayi bai wakana ba da kuma nahiyar Afirka za ta samu ci gaban da ya da sauran nahiyoyi.
Sai dai masanin hulɗar ƙasa da ƙasa Irbad Ibrahim a nasa ra'ayin yana ganin maimakon neman diyyar kuɗi gara a nemi turawa su dawo da kayayyakin tarihin da suka kwashe daga Afirka.
Tun da tattalin arzikin Afirka ya tabarbare zinariyar da aka wuce da su in dai an ya kawo wasu baya a komo da wasu ba damuwa. Sannan cultural artifact don mun san an samu Songhai Empire, Mali Empire da manya-manyan hadara ko civilizations da aka samu a yankin Afirka da aka zo aka ce mu yaki an tafi da wasu cultural artifacts na ta'adunmu da sauransu wasu kuma har wayau suna museum na Turawa. Yan cewa nan za a dawo da su don identifying Afirka mu da muka zama generations da muka zo da ta baya mu fahimci abin da kakanni suka yi. Amma cewa waya zuwa biya wani kuɗi saboda kakan kakana ya kasance bawa ne aka kai shi Amurka ko aka kai shi kasan Britain da sauransu za a yi wuya.
Al'kaluma na nuni da cewa kimanin na Afirka miliyan 12 zuwa miliyan 12.8 ne aka yi jigilarsu ta tekun Atlantika cikin tsawon shekaru kimanin 300. Idris Abdalla Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris, yanzu kuma ga Hassan Umar tambuwar da shiri na gaba.
sana'ar dankali da agushi sana'a ce da yan arewacin Najeriya ke yi a nan kudu maso yammacin Najeriya kuma suna samun biyan bukata na kicibis da wasu masu sayar da dankali da agushi a unguwar Sabo Oshogbo inda suka yi min bayani dalla dalla a game da yanda sana'ar agushi da dankali ke tafiya
sunana Inusa na hito daga jahar Kebbi Gulumbe sana'a ta sayar da dankali tanan mu na jahar Kebbi ne chairman su a garin Oshogbo
yaya wannan sana'a ta dankali ke tafiya a nan garin Oshogbo
to can da dai ba mu da kasuwa sosai amma bakin dan lokacin ga da an ga samu gaskiya kasuwa alhamdulillah dan lokacin nan ma ina sana'a gwariya da naga ba ta ci sai na barta na hado mu ga ina samu tohon asili sosai gare ta
ana cinikin dankali a nan birnin Oshogbo
ana ciniki ne sosai muna dauko shi Sokoto muna dauko shi Kebbi State muna dauko su har Zamfara ma ban nan Zamfara ba mu dauko shi
wannan dankali kala nawa ne
ya zaman to kala biyu akwai horin dankali akwai ja amma ba jam wanda yake gwata ta ba can ciki ne yake ja amma ruwa ta guda ta amma an ka kalla su za ka samu bambanci
ana cewa akwai dankalin turawa menene bambancin su da dankali irin na gida
dankalin turawa ba kowa da kowa ka ci ne ba kuma ba ko ne kala abinci ake yi da shi ba ana yi ne saboda masu kudade da wadanda ka son har ka ƙarya su ga kai ne amma har ka da za ka taimaka maka kana talaka to wanga za ka sai na ɗarin ka bi kon ɗarin ka bai ka taimaka ma iyalin ka ka sa wake ka ci
wannan dankali da ka ce kala biyu da mai ja ciki da kuma mai farfata wani yafi daraja
wanda yake kyau gare mu ga masu sai babu mai kama wannan da Allah ya gane yalo din nan nahi da ja ciki ne hori an ya dauki tsawon lokaci zai samu matsala sannan su kuma sun ga soyayya hi sun kai hori da ba su gano da ka kalla sun ga ciki ne fari fezza su jobe ne na ba shine mammanci ne da wannan wadansu kuma suna so ne amma da sun kalla hi sun ga gane da fari fez sai amutu ya ci zai ci ya ga yana na shi kuma wannan da yana na jan nahi ciki ne yalo ne zai kare hita
kamar buhu buhu kuke sai da koko kuna kasawa ne
muna sai suwa buhu buhu muna kasawa
kamar nawa ake sai da buhun dankali a nan birnin Oshogbo
a can da muna sai sai 3,500 amma yanzu an ga da lokacin tashin farashi yayi wallahi yanzu abin da muka sai 12,000
amma na ja koko na fari
duk kala guda an ba mu ka bambanta masu ba baka iya gane ko wani kala sai dai mu shaka amma shi ka gaba daya kauce wurin
to kamar inda kuke samu shi a jahohin arewa nawa kuke so buhu
can da muna samu ne 2,500 har 2,500 mu yi kudin mota 600 naira 1,000 amma yanzu abin da muka dauko shi 2,500 naira 2,000 aka kawo mana shi a kasa muna sayi ne 5,600 kwanaki abin da muka sayi ne har 7,500 mun sayi ne
Alwano Adamu Gulumbe sana'a ta agushi nake saisuwa
to yaya sana'a agushi ka taya a nan birnin Oshogbo
gaskiya sana'a agushi tana taya Bilhaki gurgudu ana fahimta kuma ana saya sosai
kana sai da kwano kwano ne ko buhu
ina sai da kwano kwano ina sai da
nawa ake sai da buhun agushi a nan Oshogbo
na abinda ake sai da buhun agushi 150,000 ake sai da buhun agushi nan
nawa kake sai da kwano
kwano kuma muna sai shi 1,700 1,600
kuna samun ciniki ne
a gaskiya muna samun ciniki sosai
ai ni kana sai da kwano nawa na agushi
gayi ni ma zan iya sai da buhu daya
kuma kana au kwano kwano
kwano kwano sosai kuwa kuma ina iya sai so rabi wani lokaci in kasuwa ta dan abin nan zan iya sai so amma da yawa ina sai da buhu daya ma a gini daya
me baka shawar shiga wannan sana'a ta agushi
yayana ne wani lokaci ina sana'a tonka sai ya jawo ni ya ce min in zo wannan sana'ar ta sai abin nan saboda Bilhaki ana sayan shi ko wani irin lokaci ana bada shi yarbawa abinda suna so ko yaushe suna son su yi wannan miyar tashi ko yaushe suna neman wannan agushin shi yaya na ya jawo ne ya bani shawara in shiga sana'a agushi
har ka dauke wani lokaci kana wannan sana'a agushi
zai misali na shekara 5 ina sana'a agushi
wannan sana'a tana biya min bukata
gaskiya tana biya min bukata sosai saboda sana'ar na yi aure ciki na gina gida ciki na yi suna a ciki wallahi tana bani kudi gurgudu
sunana Suleiman Abubakar sana'a ta dankali nake sayarwa
a wani gari ko wace jiha ka fara sana'a dankali
na fara shi anan ne a nan wannan jihar na fara sana'ar shi
wace jiha ke
jiha Osun State Oshogbo
kaman a cikin yan uwa ko iyalinka akwai mai sana'a wannan dankali
eh akwai wasu wadanda family mu ne wadanda muke wani yayana ne haka wadanda muke mu'amala dankali da su
me yasa ka kama wannan sana'a ta dankali
shi yayan nawa jawo ne yace mai yanzu mai wannan haraka saboda akwai ci gaba a wurin ta
a farko wace sana'a kake yi
sana'ar da nake yi dama ita kenan nake yi wannan sana'a ta dankali din
zaka ga mu saurare abubuwan da kai a cikin kudin dankali da ba za ka iya mantawa ba
eh to ba zan manta ba gaskiya nayi abubuwa da yawa tunda duddin sana'ar da za a cewa kana da ruhin asiri gare ta kai ci ka sha wanda bayan ka ya ci kaga babu lahi alhamdulillah kuma mutum a ce yayi aure kuma har yana da iyali kaga alhamdulillah
cikin ƴaƴanka kana son wani ya gaje ka ga wannan sana'a ta dankali
eh ina son wani ya gade ni shi ma kamar yadda nake yi ga misali don dama shi business kana yi yadda za ka yi ka jawo wani naka ko dan uwanka ne ko dai wani abokinka hakan ga wanda kuke mu'amala arziki da shi kana Allah ya kawo saboda ci gaba ne. In ka taimake shi ma kamar Allah zai taimake ka ne.
Menene matsalar wannan sana'a gare ka ta dankali?
To ba ta da wata matsala, matsalar ta guda irin an zo da kaya hakan ga sun lalace ko kuma mota ta zo da lokacin da mota ta zo da kaya haka ya kasance sun dau lokaci mota bata zo ba to in yanzu yana lalacewa to irin wannan kaga asara dama ka san kayan gwariya da suke.
Kamar kanin dankali baya son sanyi ne ko ko baya son zafi?
A'a ba wai bai son sanyi bane, zafi dai yake taba shi.
Kamar idan yayi kwana nawa a cikin mota ne zai lalace daga arewacin Najeriya zuwa nan kudanci ko kuma zuwa nan birnin Osogo?
Kamar idan ya kai irin kwana uku ko hudu hakan ga yazo nan ne to zaka samu ya taba musamman ya ana zafi. Amma idan mota ta zo da shi irin ta taso kamar yau zuwa gobe sauki haka da dama koda zai tabo bai wuce irin buhu dai ko buhu ya taba.
Muhammadu Bello ni mazauni Kwanta Gore ne amma na dawo Osogo.
Yanzu kana zaune a
garin Osogo?
Wace sana'a kake yi a wannan gari na Osogo?
Sana'a sayar da dankali gwari.
Kare dai kana sana'ar dankali?
Ban wuce wata biyu ba.
A da wace sana'a kake?
Da ina sana'ar shayi a Kwanta Gora.
To me ya jawo hankalinka ka zo nan birnin Osogo a jihar Osun ka kama sana'ar dankali?
Saboda yanayin hanya da ta halaka ta lalace wurin ya mutu ba jama'a.
A ina kenan?
A Kwanta Gora.
To anan Osogo akwai jama'a?
Osogo alhamdulillah wanga kasuwanci muna ganin ci gaba insha Allah. Lallai wanga kasuwanci sai dai mu yi hamdala ga Allah mu ce alhamdulillah.
Kamar ayi ne idan ka kasa dankali kana kamar naira nawa?
Gaskiya muna sayar da buhu goma, shida buhu bakwai akan naira 8,000 duk ana sayar.
Kuma rana daya?
Ya rana daya.
Kamar yadda baka yi ciniki ba buhu nawa kake saidawa?
Ana sayar da 5,000.
Da kallon nan kuna sayar da shi bashi ko kudi hannu ne?
A kudi hannu ne ba ayin bashi, ana da yin sauki bashi ba zai shiga ciki ba.
Ana cewa wani bi kuna danyen algusu sai ku ki ga ma masu sayan dankali gaskiya tun da dankalin ba kala guda ne ba sai ku saida mishi mai farfata akan mai jan ciki me za ka ce?
Gaskiya mu dai ba mu yi haka nan, ba za mu yi haka nan nan wurin gaba. Wasu ke yin haka nan amma mu ba mu yi haka nan.
Kai ka taba yi?
A ban taba yi ba gaskiya.
Idan mutum yana da niyyar yi me za ka gaya mishi?
Ina iya cewa ya ji tsoron Allah ya daina wannan abu abin da a gaskiya ya gaya mutane.
Ni Tasu'u dan sarki.
Ka dade kana wannan sana'a ta dankali?
Insha Allah na kai shekara 7 ina yi insha Allah.
Wani gari ka fara wannan sana'a ta dankali?
A nan garin ne fara.
Nan garin Osogo?
Kwarai kuwa.
To me baka shawara yin wannan sana'a?
Da farko da ni samu canjin yanayin kasuwa sai kawai ni ga ya dace ni ta kuma Allah ya taimake ni cikin wannan lamarin.
Wace sana'a kake yi a da?
Ta ina aya, ina da vino, ina yaggiya daga wani chain dauko in kawo nan kuma da sauran in dauko raguna ina kawo haka. Da ba abin aka samu jarauta sai ni kuma harkar dankali kuma yanzu Allah ya taimaka kuma harkar dankalin tafi ma wancan da nake da yanzu. A sati dai ina sauke trailer 10 ko kuma sama haka ina ciniki miliyan 4 miliyan 5 a kwana daya a yini daya. Ba wannan gaba da ni anan harkar dankali.
Ko da yake kana ciniki sosai a wannan sana'a ta dankali, kana da niyyar saki sana'a?
Gaskiya ban da niyya, ba na ga wani canjin yanayi ya sauka ba.
Ka rike wannan sana'a mutukan raba takalmin kaza?
Da gaske nake yi, ba an ja da ba a gare ni. Allah ya taimake ni cikin ta.
Kuma babu niyyar canzawa?
Wallahi gaskiya ban da niyya tsakanin da Allah.
Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan da wannan rahoto na musamman. Yanzu kuma bari mu sake komawa Ghana inda Ridwan Abbas ke tafa da shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Asante kwata-kwata ba da sanarwar kammala sayan ɗan wasan gaba na ƙasar Uganda Steven Dese Mukwala gabanin kaka mai zuwa. Tsohon ɗan wasan Premier League ɗin ƙasar Uganda ya kasance cikin littafin Asante kwata-kwata tun kaka biyu kenan da sun kauce kuma yanzu ya rattaba wa club na Ghana hannunsa. Kwata-kwata koma teburin shawarwari da ɗan wasan da ake sifatawa da mashin zura ƙwallo a raga ne yayin da suke neman ƙwararren ɗan wasan da zai mai gurbin ɗan wasan gaba ɗan asalin Kamaru Frankon Bela Ituga da ake sa ran zai bar club kan aso makaka shekara ta 2022-23. Makwala ya cika transfer ɗinsa zuwa Asante Kotoko ranar Laraba bayan ya rattaba hannu akan yarjejeniyar shekara biyu kyauta. Ƙungiyar Accra House of Oak ta ba da sanarwa a hukumci na sayan ɗan wasan gaba na ƙasar Kamaru Jinio Kaba gabanin kaka mai zuwa. House of Oak ta gama shawarwari da club ɗin ɗan Cameroon Fabri Azuro Elite da ɗan wasan da kuma wakilansa 'yan watanni da sun ka shuɗe yadda zai baje kolin sa Premier League din Ghana a makon jiya kaba ya iso Ghana don gwadon lafiyarsa tare da kammala dokar takardu kan phobia din su fito da sanarwarsa ya rataba hannu akan kwandilar shekara biyu wa House of Oak tare da wani zaɓin ƙarin shekara ɗaya wanda ba a bayyana kuɗinsa ba dan wasan ya kammala kakan shekara ta 2021 zuwa 22 da kwallaye 11 kuma ya haska ainin don sai da ya bayar da taimako har biyar wa klubun ɗinsa a ligin ɗin na Kamaru. Hukumar kwallon kafar Afirka CAF a takaice ta dakatar da wasan neman gurbin gasar cin kofin Afirka na watan Satumbar shekara ta 2023 tsakanin Ghana da Angola. Yanzu a watan Maris shekara ta 2023 za a yi wasan. Dakatar da gasar cin kofin Afirka ya bayar da damar sake shirya sauran wasanni in ji wata takarda zuwa ga mambobin kwamitin zartarwar kafin ɗin. Hakan ya kuma bari ya zama abu mai yiwuwa buɗe ranakun cikin watan Satumba ga wasannin sada zumunci na ƙasa da ƙasa domin shiryawa gasar cin kofin duniyar. Tuni dama CAF ta dakatar da gasar cin kofin Afirka zuwa watan Janairun shekara ta 2024. CAF ta yanke wannan shawara ne a dalilin rashin kyawun yanayi a Côte d'Ivoire lokacin bazara. Damben zamani an aiko da wani ɗan damben ƙasar Ghana a wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na Commonwealth gida. Shako Samira ya gaza wurin tsallake gwajin kwaya da aka yi masa yayin da wasu su biyu Abdulwahid da Joseph Kome sun ka samu izawa gaba zuwa matsayin kusa da wasan kusa da na ƙarshe wato quarter finals ɗin wasannin na Commonwealth. Wahid da Kome sun yi nasara akan wasu inda suka tsayar da su suna ji suna gani sun ka samu shiga gurbin da ake kyautata zatin Ghana za ta iya cin lamban zinari azurfa ko tagulla a wasannin na Commonwealth. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
A gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
A takaice, shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi a yau Laraba ta ce tawagarta ta 'yan majalisa ta ziyarci Taiwan ne a tabakinta domin bayyanawa karara cewa ba za mu yi watsi da Taiwan ba. Ta kara da cewa yanzu fiye da kowane lokaci haɗin gwiwar Amurka da Taiwan yana da mahimmanci kuma wannan shine sakon da muke kawowa nan a yau, in ji Pelosi. Ta yi tsokaci kan wani sabon kudirin doka na Amurka da aka amince da shi da nufin bunƙasa samar da na'urorin sarrafa wasu na'urorin da ake yi a cikin gida da kuma taimakawa kamfanonin Amurka ta yadda za su yi gogayya da na ƙasar Sin. Masu kada ƙuri'a a jihohi da dama na Amurka sun kada ƙuri'a jiya Talata a zaɓukan fidda gwani da za a yi gabanin babban zaben watan Nuwamba da zai yanke hukunci kan ikon Majalisar Dokokin Amurka. A jihar Arizona, Karen Taylor Robson da Kerry Lake sun kusan kankanka a cikin 'yan takarar gwamna na jam'iyyar Republican da kashi 3-4 na ƙuri'un da aka kirga da safiyar Laraba. Lake yana samun goyon bayan tsohon shugaban Amurka Donald Trump wanda ake sa ido sosai da goyon bayansa gabanin zaben watan Nuwamba. Kasar Sin ta aike da wani jirgin ruwa na soja zuwa birnin Hambantota mai tashar jiragen ruwa na kasar Sri Lanka a daidai lokacin da ake samun saurin sauye-sauyen yanayin siyasa a tsibirin. Matakin da ya sanya ayar tambaya kan ko kasar Sin na kokarin kafa rundunar soji mai karfi a gabanin a gabar tekun Indiya da Sri Lanka ne. Rundunar 'yantar da jama'a kasar Sin, jama'ar kasar Sin ta bayyana jirgin mai suna Yuan Wang 5 a matsayin wani jirgin bincike da nufin gudanar da bincike a tekun Indiya.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, muna miƙa ta'aziyyarmu ga iyalan marigayi tsohon kwamishinan 'yan sandan jihar Kwara Mr. SK Dimka saboda rasuwar matarsa a yau din nan Laraba, wato marigayya Madam Lami Dimka, wacce kuma take babbar riya ga tsohon shugaban Najeriya Janar Yakubu Gawan Murabus. Allah ya jikanta ya kuma ba da dangana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Station wacce kuma ta hada shi, da kuma injiniyan mu na yanzu Sidrak, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalamu.